أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا متى يوشا ديغواتا ربيع الآخر شكرا دبو إيدة ريو إيدة أربعين دشدا هجرة من زنزيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دغ مكة زوا مدينة شيني داتي da sha hudu ga watan goma shekara ta 2024 shekara miladiya. Za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na Al-Kaba'ir, wallafar babban malami Shamsuddin Zahabi alaihi rahmatullah. Dan uwa, idan ba a manta ba, muna karatu ne har yanzu a cikin Al-Kabiratu Sadisatu wal 20, kabira ta 26, wanda malam ke tattaunawa game da az-zulm, shine zalunci. Kusan malam ya gabatar da abubuwa da yawa a cikin fasalin. Yanzu ina gani mun zo gaba ta ƙarshe, shine zamu tashi daidai inda malam ya ce maw'izatun, ma'ana wa'azi. Idan ba a manta, mun tsaya ne a wata dogo kissa, ko kissar wannan ba fadan sarki da ya kwace wani bawan Allah kifi, ko wanda kifin ya sanadiyar mutsirewar hannunsa gaba daya. Yawwa, to ita ce wannan kissa da muka dakata akan ta. Malam ya ce maw'izatun, wa'azi. Yanzu kuma wa'azi za a yi. Kam akhraja al-maut nafsan min dariha lam yadraha. Malam ya ce kam akhraja al-maut nafsan, sau nawa mutuwa ta fitar da ran wani mutum, min dariha, daga gidansa, daga cikin gidansa, ta bi shi har cikin ɗakinsa, har kan shimfiɗarsa ta ɗauke shi. Lam yadraha, ba tare da ya iya juyar da ita ko ya mai da ita ba, bai san za a yi ba. Wa kam anzala ajsadan bijariha lam yujariha. Malam ce sau nawa mutuwa take sauka a kan jukkuna na mutane, bijariha, wanda a kusa da mutanen, a kusa da jukkunan mutanen akwai wanda lam yujariha, wanda ke tare da ita, wanda ba zai iya ba wannan ran kariya ba. Sau nawa mutum na kwanta a kan shimfiɗa, kusa da shi ga wani masoyinsa wanda ke sansa, so na hakika, wanda idan da zai ga mutuwa zai iya ba da ransa sai dai su tafi tare. Amma haka mutuwa za ta lallabo, ta shiga, ta zare ran ba tare ma da ya sani ba, sai dai kawai ya ga alamu ko ba kyau. Malam ya ce lam yujariha, ba zai iya ba wannan ran kariya ya hana ta fita daga cikinta ba. Wa kam ajra al-uyun kal uyun ba'da qarariha. Sau nawa ajra al-uyun, mutuwa ta yi sanadiyar gudanar idanuwa, ta gudanar da idanuwa, hawaye suka zuba daga cikin idanuwa, kallu uyuni, yadda hawaye ke zuba daga cikin idanuwan nan, kai ka ce marmaro ne na ruwa. Wannan uyun din daban, wannan uyun din shi ma daban. Al-uyun na farko abin da yake nufi shi ne idanuwa na mutane wanda hawaye ke fita daga cikinsu. Al-uyun kuma na biyu yana nufin marmaro na ruwa, shine idanun ruwa da ruwa ke fita daga cikin shi. Ma'ana sau da yawa mutuwa ta yi sanadiyar gudanar hawaye daga idanuwan mutane, sanadiyar dauke musu dan uwa. Saboda haka mutum ya ta kuka, yadda hawan yake zuba shine kal-uyun, kai ka ce marmaro ne na ruwa, ka ce idanun ruwa aka fasa, yadda kaga idanun ruwa take furzar da ruwa, to haka idanuwan mutane suke fitar da hawaye daga cikin su idan aka suka samu labari mai wani dan uwansu masoyinsu na kusa ya riga ya mutu. mala yace ba'ada qarariha bayan tabbatarta ita mutuwa kenan mala yace shi'irun wani mawaki yayi waka yake cewa ya mu'ridan bi usali aishin na'imin satasuddu anhu ta'ian aw karihan innal hawadith tazazu al-ahrara an awtanha wa at-tayra an aw kariha wannan ma yake cewa ya mu'riban bi wisali aishin na'iman ya wanda ke bujirar da kansa ga ci gaban rayuwa ta ni'ima da jin dadi da manta Allah madaukakin sarki da lahira ya dauka wa kansa rayuwa ta jin dadi kawai yace satasuddu anhu da sannu mutuwa ta zo ta toshe wannan rayuwar ta sa ta jin dadi ba'ian ya so hakan au karihan ko kuma yaki hakan dole sai ta zo yace innal hawaditha hakika abubuwan da sukan faru na musibu na yau da kullun a rayuwar mutum tazajul ahrara cikin yanayin su da suke ciki an awtaniha daga kasar su ko garin su da suke ciki wattaira hakanan sukan firgita tsuntsaye an aukariha daga shekar da take zauna akan ta take kula da ayyanta ma'ana al'amara ne da kullun musibu wanda suka shafi mutuwa da bala'o'i kala kala da sukan zake wa mutum to sukan firgita su siraza nashi ta yadda zaka ga ya firgita daga garin da yake zama daga kasar da Allah madaukakin sarki halicce shi a cikin ta yana kokarin ya ga ya zai samu kubuta hakanan musibu sukan firgita hatta tsuntsu su bi shi kan shekarsa su sirkita masa lissafi mala yace aina man malakal magharib wal mashariqa ya cigaba da wa'azi yace ina wanda ya mallaki yammacin duniya da gabashinta a ce in ka lissafa bangare kaza da bangare kaza na gabashin duniya da bangare kaza na yammacin duniya wanda duk mallakin sa ne saboda fadin mulkin sa saboda isassa da yadda yake ji shi wani ne mala yace wa amaran nawahi yaraya na nahiyoyi na bangarorin duniyar da yake mallaka wa gharasal hadaiq sannan kuma ya daddasa lambuna da gonaki waɗanda zai je ya shakata a cikin su ya sharuwan su ya cikan itatuwan su wanal al-amani ya samu duk wani buri nasa na cikin zuciyar sa Allah madaukakin sarki ya cika masa shi saboda me saboda mulki wa rakibal awatiqa har yake gani ya kai matakin da zai mallaki yan mata budurai al-awatiq sune yan mata kanana da suke awal sunni shabab waɗanda suke farkon shekarun balaga su ake ce musu al-awatiq ya mallake su saboda ji da isa da takama mala yace sahabihi min darihi ghurabun bayna na'iqin yana cikin gida a zaune hankaka zai kuka wanda kukan sa ke dauke da alamu na fitintunu watsaraqahu fi lahawihi aqtau tariqi sannan kaga mai kwankwasawa fila hawihi tazo ta kwankwasa maka ta kwankwasa masa kofa lokacin da yake cikin wasa da wargin sa at-tariq shine mai kwankwasawa lokacin da ke cikin wasan sa da wargin sa ya miƙe kafa ya shantake to a lokacin kuma sai mai kwankwasa tazo ta kwankwasa masa ita ce mutuwa ke eh shine mala yace aqtauta za ta yanke shi ta tafi da shi wazajarat alaihi ru'udun wa sawa'iq sannan tsawa da aradu suka firgita shi wata irin tsawa da aradu shine tsawa da aradu na mutuwa wa halla bihi ma shi ba ba'dul mafariqi sannan ya dira a kansa wanda ke sa wani sashi daga cikin kan mutum ya furfura menene ke jawo sashin kan mutum ya furfura shine bala'i da masifa irin ta mutuwa mala yace wa qalahu al-habib alladhi lam yufariquhu ka samu masoyin sa wanda baya rabuwa da shi ya kyale shi ya rabu da shi saboda me saboda saukar mutuwa akan sa wa hajarahu as-siddiqu ar-rafiqu as-sadiqu sannan masoyin sa na kusa abokinsa wanda ke tare da shi kullun ya gazgata shi ya kaurace masa ya bar shi wa nuqila min jiwaril makhluqina ila jiwaril khaliqi a dauke shi daga kulawar ababan halitta zuwa kulawar mai halittar shine Allah subhanahu wataala ya tafi kenan nazalahu wallahi almautu falam yuhashihi malai ce wallahi wanda ya sauka akan sa ita ce mutuwa bata yi nesa da shi ba tana dab da shi wa adallahu bil qahri ba'da izzin ja'shahu sannan mutuwa ta kaskantar da shi bil qahri da rinjayanta ba'da izzin bayan da ya kasance cikin daukaka da ji da isa da taqama ja'shahu ja'shahu duk karfin da yake ji da shi mutuwa ta tafi da shi malai ce wa abdalahu khashnu turabi ba'da lini firashihi a canza masa khashnu turabi da kaushi da rashin dadi irin na kasa ka san kasa da tsakoyi me da ita ka kwanta akan ta kaushi shine al khashnu to raka sai a canza masa da kaushi na kasa ba'da lini firashihi bayan laushi da tausasaushin fada da saba kwanciya akan ta da zarar an dauke mutun daga shimfadar sa ta gida an sa masa linkafani na za a je a sa shi a kasa kasa laushi ne da ita laushi ne da ita ba ta kasan ma kaushi ne da ita duwatsu ne kawai za a je a sa shi a ciki a binne shi kuma a dawo malai ce wa mazzaqahu duru fi qabrihi katamzi'i qumashi sannan tsutsotsi sune addudu za su fatattaka shi shine mazzaqahu tsutsotsi za su fatattaka naman jikinsa fi qabrihi a cikin kabarinsa idan an sa shi ka tamziqi qumashihi kamar yadda kaga tsumma idan ya lalace da ka ja shi yake lalacewa yake riddigewa haka tsutsotsi za su yi naman jikin mutum lokacin da aka sa shi a cikin kabari haka tsutsa za su rinka bi ɗaya bayan ɗaya suna cinye naman jikinsa tun daga idanuwansa su shiga cikin jikinsa duk wani nama a cikin jikinsa sai sun lalata shi gaba ɗaya sai ya kasance yanzu gaba ɗaya mutum sai me sai kashi shi kuma karshe kashi da yake yi lalacewa yake riddige shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu abin da ke saura a jikin mutum idan an sa shi a kabari sai wannan kashin na gadan bayan mutum shine ajabuz zanab shi kadai yake sar da halittar mutum kuma a karo na biyu idan za a tashi mutum dan yi masa hisabi daga wannan kashin ne Allah subhanahu wataala kuma zai hawhawar da shi a ƙara halittarsa a ƙara tashin sa amma dai jikin mutum duka haka yake lalacewa ya riddige to mutum ya rinka tuna irin wannan lokaci da yana zuwa masa a kusa ko a nesa wa baqiya fi bankin shadidin min ma'ashihi malai ce mutum zai saura a cikin tsanani a cikin kunci mai tsanani min ma'ashihi a cikin wutar rayuwar tasa ta kabari matukar bai ba Allah ba wa ba'uda anis siddiqi fa ka'annahu lam yumashi zai yi nesa da duk wani abokinsa da yake gani ka annahu waliyun hamimun kai ka ce ka annahu shi wannan abokin nasa waliyun majibincinsa ne hamimun na kusa baya rabuwa da shi yana gani zai iya bada ransa a kansa da mutuwa za ta yi nesa da shi game da wannan abokin nasa fa ka annahu lam yumashi kai ka ce bai taba zama tare da shi ba ai ka annahu lam yusira ma'ahu kai ka ce bai taba tafiya ma tare da shi ba malai ce ma nafa'ahu wallahi al-ihtiraz duk wani taka tsantsan dinsa da bi a hankalin dinsa wallahi ba zai amfana da shi ba idan mutuwa ta darasa duk yadda zai bi duniya a hankali ya kiyaye rayuwa ya rinka bin ka'idoji na likitoci ya rinka bin komai sannu a hankali idan mutuwa ta zo fa sai ya tafi wallahi duk wannan kiyayewar tasa da bi a hankalin sa ba za ta yi amfani ba a lokacin shine lam ma nafa'ahu wallahi al-ihtiraz duk yadda yake taka tsantsan da bi an kali ba zai amfane shi ba wala raddat alaihi rikaz sannan babu wata dukiya tasa da za ta iya taimaka masa wajen ransa ya dawo ar-rikaz shine al-mal al-madfun irin dukiyar da suke binnewa a ƙasa to duk wata taska ta dukiya da ya tara ya ajiye a gida ko a waje a kusa ko a nesa babu abin da za ta yi masa a lokacin wajen taimakawa ransa ya dawo jikinsa babu alaula idza balagati alhulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin لا تبصرون الله يقول ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين الله ما أقول سركي شيء إن كنت كسنت كوبا أبا بني وحسابي بني تكداو در الناس إن دي زاوك إياه إن دي دي كسكني كنا سنسا تولوك تندران سيكي فتا دغا مكوشي yake shakuwa idan sai yake kakkafewa wani ya kokarin hana ran fita daga cikin sa ya dakatar da shi babu wanda zai iya wannan to ballantana wata dukiya da take gefe babu abin da za ta tsina nawa mutum malai ce to babu abin da za ta iya dawo masa da shi bal ba cutar da shi za ta yi ita dukiyar daga guziri wanda yake tsananin bukatar da ya kamata a ce ya bari a lokacin wannan guziri yake tsananin bukata shine ciyar da duke wajen aikin alkhairi shi zai je tara a tas to a lokacin kuma da yayi taskance ta tara ta zai tafi kuma ya batta a lokacin da ya ce masa babu buzirin da yake tsananin bukata a lokacin babu shi wannan dukiyar ita ya kamata a ce ya narkar da ita duk abin da mutum ya tara a duniya alabai suka ce guda uku ne ko dai abin da shi zai ci ko kuma abin da iyalinsa za su ci ko kuma abin da waninsa zai ci to shi duk abin da ya ci ko ya siya ko ya saka duk wannan lalacewa yake tafiya yake yi me yake saura shine abin da ya bayar aka ci abin da ya ciyar da iyalansa abin da ya sadaka da shi abin da ya kyauta da shi abin da ya gina masallaci ko makaranta ko ya sai alqur'ani ko yayi abin da yake zai amfane shi bayan mutuwarsa wannan shi kadai yake saura a cikin dukiyar mutum amma duk abin da ka ci da zarar ka kwanta ka mutu shikenan wannan abin kuma ya lalace babu wani amfani da zai yi wa mutum Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce wasara wallahi ibratan lil mujtaz sai kaga mutum ya kasance malai ce wallahi sai kaga mutum ya kasance ya zamto ibratan abin daukar izina ana daukar izina da shi lil mujtaz ga wanda suke wucewa ga wanda suke shudewa ai lil marina wanda suke wucewa sai ya zamto shi ne yanzu abin daukar izina shi ake kallo a ce Allah sarki wani kamar ba shi ne ya tara dukiya ma duwa iri kaza ba kamar gida iri kaza da iri kaza ba shi ne gina shi ba yanzu yana ina ya mutu yanzu shi ake tunowa a dau izina kenan eh to kai ya kamata ka fara daukar izina kafin a dau izina da kai dan uwana mai albarka eh kai kokari kai ka dau izina kafin lokacin da zai zo a dau izina da kai yace wa qata'a shasi'an min as-subul al-awfaz sannan yayyanke wani fili mai yalwa filin da yake mai yalwa sahara shine duniyar da ya bari kenan ya yanke ta ya gama zama a cikin ta yanzu ba abin da ta tsina na masa wa baqiya rahina la yadri ahlaka am faza yanzu yayi saura yayi ragowa rahinan a matsayin abin jingina abin jinginarwa la yadri bai sani ba a halaka shin ya halaka an faga ko kuma ya rabauta yanzu bai sani ba ayyukan da yayi abubuwan da ya gabatar Allah madaukakin sarki ya karba zai kasance cikin wanda suka rabauta a rayuwarsu ta duniya da lahira ko kuma wanda suka halaka bai sani ba malati wa hadha laka ba'da ayami yace to kaga kai wanda kake karanta wannan wa'azi ko wanda kake sauraro to hakan zai kasance naka ne bayan wasu kwanaki yanzu saurare kake yi to bayan wasu kwanaki kuma hakan zai kasance a kanka wama anta fihi al'ana ahlamun malai yace abinda kake cikin sa yanzu duk mafarki ne kawai abinda kake cikin sa yanzu na rayuwa ka je ka dawo zan samu kaza ba zan yi kaza ba duk wannan mafarki ne lokacin da alkiyama ta tashi ko ka mutu sai ka ji kamar ka farka sai ka rinka ji kamar bacci kake yanzu ka farka haka mutum zai rinka ji malai yace wa duniya ka la tusliku duniya ko ba za ta taba gyaruwa ba har abada ka gyara duniya ka ta zo maka yadda kake bukata wannan ba za ka taba samun wannan ba wama sami'ita wannan abin da ka ji an ambata na mutuwa da shiga kabari da lalacewar jiki da duk abubuwan da muka ambata malai yace satarahu gadan ala tamam gobe zaka ganshi a cike kamar yadda aka ambata me yake nufi gobe idan mutun ya mutu kenan mutun zai ganshi waya qauli walaka abin zai afku akanka da kuma ni da nake bada labari
ويحك ما ليس كي تنك أما يؤثر فيك هذا الكلام ينزوان ننزن دعك كاو مكعب دسيقة توازي دسيقة ميموت أزوتي أشم بيسي تاسيري أكنك با بيسي تاسيري أكنك كجز أرمتوا با kaki yayi wannan kyalekyalen duniyar ka bar abin da bashi da amfani ka kama abin da yake da amfani malaci shin bai ishe ka ba amsa shine ya isa malaci at-tahallul min al ashi kenan ko eh kuma shi kenan karshen babu yawa wannan wani abu ne na sharhi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan wani nau'i ne na wa'azi da malaka kawo shi a siga ta rajas rajul shine kamar saja'i suna ce masa saja'i shine zance da yake karewa da kalma iri daya haka ne ko kamar yadda zaku ji wani lokaci malamai masu kutuba suna kutuba suna karewa da kalma iri daya ko musamman a larabci idan aka ja kalma sai kaga yadda aka kare da wannan ta gabanta ma ita shi ake cewa saja'i to wasu daga cikin malamai suna amfani da shi wannan shine karshen wannan babi da malam ya kulla yayi mana bayani game da zalunci Allah madaukakin sarki mana tsari da zalunci karamin sa da babban sa gaba ɗaya Allah ya tsare mu zamu tashi al-kabiratu sabi'atu wal 20 kabira ta 27 kabira ta 27 malam zai tattauna ne akan al-makkas al-makkas shine mai karbar haraji asalin kalma ita ce al-maksu al-maksu shine haraji al-makkasu kuma shine mutumin da ke zuwa ya karbo haraji ko wanda ya tura din ko wanda aka tura to shi haraji ɗan uwa a musulunce a addinance haramun ne sai dai idan akwai larurar da za ta bayu a karbe shi sai dai idan akwai matsalar da za ta bayu a karbe shi abinda shari'a ta yadda a karba sai a wajen waɗanda ba musulmi ba mutanen da suke ba musulmi ba suka yarda suka amince za su zauna karkashin daula ko gwamnati ta musulunci musulunci zai ba su kariya musulunci zai ba su duk wani social amenity da ake ba wa sauran al'umma za a ba su ruwa za a ba su wuta komai za a ba su to dole za su rinka biyan haraji sakamakon kariya da shari'a take ba su to wannan shi ake kira me shi ake kira jizya qatilul ladina لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هكا الله من أكين سركي يفعل حتى يعطوا الجزية حسيس بعد جزية أهن وهم صاغرون سنع كسكن تتو تقول أن يدعك رب جزية أوزان وأن دبا مسلمي با سيدي idan gwamnatin musulunci ba ta da hanyar da za ta samu abubuwan da za ta gabatarwa da al'ummar ta ayyuka na yau da kullum misali ana buƙatar tituna masu kyau ana buƙatar ruwan sha tsaftatacce ana buƙatar asibitoci da kayan aikin da za a kula da al'umma ana buƙatar abubuwa kala-kala da za a kuma aiki sai dai kuma gwamnati ba ta da ƙarfin da za ta samar da su saboda ba ta da hanyoyin samun kuɗi to wannan shari'a tace babu laifi abu waɗanda suke masu hali ɗan uwa ku duba masu hali masu kuɗi su ake bi sai a tattaro daga cikin abubuwan da suke gabatarwa na kasuwanci sai a karba sai gwamnati ta rinka amfani da wannan wajen gyarawa al'umma mai hanyoyin da za su yi tafiya asibitocin da za su san magani a cikin sauran da sauransu abinda malamai suka faɗa kenan amma haka kawai gwamnati tana da hanyoyin da za ta samar da kuɗin da za ta yi wa mutane aiki amma a rinka bin talakawa ana tatse su ana karɓa to wannan haramun ne don wannan fata an fahimta ba daidai bane addinin musulunci shine abin da ake kira da al-makkas abu ne da yake akwai matsala sosai akan sa yana ɗaya daga cikin kaba'irul dhunub manya-manyan laifin da Allah subhanahu wata'ala baya gafarta su sai ma abocin sa ya dage da istighfari sosai sannan wanda aka zalunta din kuma sai ya yafi amma an baka ba Allah ba zai gafarta shi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace malaka huwa dakhilun fi qawli Allah ta'ala wannan karbar haraji ya shiga cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace innamas sabilu 'ala allazina yuzlimuna an-nasa
ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إنما السبيل أي كأي ليبي على الذين يظلمون الناس ينا كان وأنت سكي زالنتر متانين بغير ويبغون في الأرض سكي زالنتي أدورا كسا سكي زالنتي أبان كسا بغير الحق باترد عدلتي باترد كتكيابا التي أولئك لهم عذاب أليم إرم وأنت سننك suna da azaba mai radadi idan Allah madaukakin sarki ta shiki ya musu sai malami suka ce fadin Allah madaukakin sarki da yace innamas sabilu kadai laifi yana kan wadanda suke azzalimai suka ce zalunci ya shafi hatta karbar mutane da sunan haraji irin harajin da shari'a bata yadda a karba ba wannan haramun ne zaka na cikin tafiya kawai akan ta shiga kasuwa a ce sai ka bada haraji zaka je dauko kaya a ce sai duk wannan abubuwa ne da ba su kamata ba abubuwa ne na zalunci ka'idar shari'ar musulunci babu wannan wani jangali da menene da sauransu duk wannan abubuwa ne da suke na zalunci babu su a shari'ance malaiti wal makkas wanda ke karbar haraji min akbari a'wani zalama yana ɗaya daga cikin manyan masu taimakawa azzalimai wanda ake amfani da shi wajen zaluntar kananan masu ƙarfi bal huwa min az-zalamati anfusi malaiti barma shi wanda ke zuwa ke karbo haraji yana ɗaya daga cikin azaliman ma kansu ba ma mai taimaka musu ba shi kansa wani karamin azalimi ne fa innahu ya'khudhu ma la yastahiqu saboda yana zuwa ya karbo abinda bai cancanta a karbo shi ba wa yuti'uhu liman la yastahiqu kuma yaje ya bada wannan dukiyar ga wanda bai cancanta ba wanda za a je a karbo dukiyar a wajen sa bai cancanta a karba masa dukiya ba wani talaka ne jarin sa dududu karami ne amma kullun sai an je an tare shi an ce ya bada haraji kullun yanzu bari ba ku misali irin masu jan a daidaita sawu akan titi na farko titunan ba a tsaya an inganta su ingancin da ya kamata ba sannan kuma ana zuwa kullun ka fita a daidaita sawu sai an baka tiket ka tike kullun sai karasa na menene wannan zalunci ne ba daidai bane gwamnati tana da isasshen kuɗin da za ta iya gudanar da abin da za ta gudanar idan ba ta da kuɗi ne wannan wani abu ne na daban amma tana da abin da za ta gudanar sai a rinka bin waɗannan mutane ana tatsar su za ka ga mai adadin sau dududu me yake samu tsakani da Allah yana neman abin da zai cine ya rufa wa kansa asiri galibin su za ka gansu masu adadin sau kashi 90 a cikin 100 galibin su ba mashin ɗinsu bane wani ne mai arziki mai dukiya ya saya ya bashi ko haya purchase ko ya kawo masa balance ya je ya hado masa kaza ya kawo masa to kokari yake fafutuka yake yadda zai survive a rayuwarsa amma kullun wannan ya tatse shi akwai na local government akwai na state akwai na kaza haka kawai jami'an tsaro haka kawai sai ya kama sai ya bashi wani abu haka kawai wallahi wannan zalunci ne wanda idan mutum ya ji lahira a haka lallai zai dandana kudarsa don wallahi wannan abin da ya karba sai yayi amansa sai ya biya shi a lokacin da babu kudin da zai biya shi sai dai aikin sa za a dauka a biya wannan wanda ya zalunta din dishi Allah ya samu dace malaiti wali hadha qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ne annabi tsira da aminci su kara tabbata kaga mai tattara haraji mai karba kudin haraji babu shi ba shiga aljanna wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace la yadkhulul jannata sahibu maksib ma abocin haraji mai tattar haraji to wannan fa babu shi ba shiga aljanna dan uwa wannan hadisi al-imamu abu dauda ya fitar da shi da imamu ahmad dan hanbal amalan nasiruddin albani ya kawo shi a cikin sharhin da irwaul ghalil fi takhriji ahadithi manar sabil amma hadisi ne bai inganta ba wannan ruwayi guda biyu da makaranta la yadkhulul jannata makkas hadisi ne da bai inganta ba amma akwai ruwaya da ta inganta a gaba wanda ta wadatar insha Allah ta'ala malai cewa ma zaka illa li annahu yataqalladu mazalim al-ibad abinda ya faru kuwa aka ce wanda ke karbar haraji ba zai shiga aljanna ba idan an gina hadisin akai ingantacce malai ce saboda yana ratayuwa ne da kayan zaluncin da yawa bayi
abubuwa na zalunci da yawa sirra tayi auyensa da ya zalunci bayan Allah. Kaka idan mutun ya zalunci bayan Allah da yawa ka karba harajin wancan ka karba harajin wancan kullun wani sai ya karba haraji. To irin wannan idan je lahira fa dillar da sai ya dauka abiya. Allah ba ta an fahimta. To da Allah ta za a yi tsira. Dilladan da yake takama da shi an kwashi an biya wasu. Saboda kullun sai ya zalunci mutane. Kullun ne ya karba na wancan, ya karba na wancan, ya karba na wancan. Malai ce wa min aina lilmakkasi yawmal qiyamati ayu addilin nasi ma akhadha min. To taya ma za a yi ga mutumin da yake karbar haraji ranar tashin alkiyama ya iya biyan su abin da ya karba a wajen su. Taya bayan abin da ya karba da yawa aikin alkhairin nasa kuma ba lallai a ce sun kai adadin da za su biya abin da ya karba ba. Malati innama ya'khuduna min hasanatihi, ai kadai za a dauka ne, za a cira ne daga ayyukansa na lada. In kanat lahu hasanat, idan yana da ayyukan lada. Wa huwa dakhilun fi qawli an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Malati to kaga irin wannan yadda za a yi mutum wa waso a cikin aikinsa na lada a ringa dauka ana biyan mutane. To ya shiga cikin hadisin nan da muka yi ta maimaita shi a baya, shine fadin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yake cewa atadaruna manil muflis, shin kun san wane ne matsiyaci fallasashe? Qalu ya rasulullah, sabai suka ce ya manzon Allah, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata, matsiyaci a cikin mu shine wanda ba shi da kuɗi, ba shi da dirhami, ba shi da kadara. Qala sai annabi ce al muflisa, innal muflisa, idan kuna so ku san wane ne matsiyaci, shine min ummati, daga cikin al'ummata, man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajji, shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama da sallah da azumi da zakka da hajji duka ya tattara su. Wa ya'ti wa qad shatama hadha, sai dai kuma zai zo ya daki ya zagi wancan. Wa daraba hadha, ya daki wannan. Wa akhadha mala hadha, ya karbi dukiyar wannan. Kun ga akhadha mala hadha, ya shiga cikin wannan ko, ya shiga cikin masu zuwa suna karbar dukiya, ko ma wani irin karba ne, hatta harajin da bai halatta a ji a karbe shi ba shi ma ya shiga ciki. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace fa yu'khadhu li hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, sai a ringa dauka daga ladansa ana ba sanatuhu qabla ay yaqdi ma alayhi, idan ladansa ya kare kafin ya iya biyan abin da ke kansa. Ukhidha min sayiatihim, sai a dauko daga laifuffukansu, daga zinubansu, daga abubuwan da suke marasa kyau, su waɗanda suke bin sabashin. Faturihat alaihi, sai a dora masa, sai a jibga masa. Thumma turiha fi nnari, annabi yace sannan sai a jashi a kai shi wutar jahannama. Allah madaukakin sarki kiyaye. Wannan hadisi mun gabatar da shi a gurare da dama a baya, hadisi ne na Imam Muslim, hadisi ne ingantacce. Wa fi hadithil mar'ati allati tahurat nafsaha bir rajami, to ga hadisin da nake ishara zuwa gare shi. Malaiti haka nan ya zo a cikin hadisin matar da ta tsarkake kanta bayan ta yi zina ta hanyar rajamu. Ita ce matar da ake ce mata me ya sunanta? Al-Ghamidiyya, yawwa, jazakumullahu khairan. Al-Ghamidiyya ita ce matar da ta yi zina, ta zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa rasulullah, na yi zina, tsarkake ni. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ki je ki rena abin da ke cikinki har ki haihu. Ta je ta rena abin da ke cikinta tsawon watannin da ta haihu, ta ɗauko ɗan jaririn sabuwar haihuwa ta dawo wajen manzon Allah. Tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa rasulullah, na haife shi, a tsarkake ni. Wannan mata Ghamidiyya ɗin ta taɓa yin aure, ta san abin da za a mata kashe ta za a yi fa, ta san raba ta za a yi da ranta, amma ta dawo ta ce ya rasulullah, ga na dawo ga ɗan na haifa. Annabi ya ce ki koma ki je ki shayar da shi ya isa yayi, sannan sai ki ƙara dawo. Yan uwa kada ku manta, ba fa kurkuku aka sata aka ɗaure ta ba, ba kuma wani aka haɗa ta aka ce je ɗaure ta ba, a'a kawai aka yi ta je in ta abin nan ta dawo. Amma saboda imani na sabon manzon Allah, ira da aminci tsara tabbata a gare shi, wallahi wannan bai Allah, sai gashi ta ƙara dawowa. Ɗan ya isa cin abinci har ya zo da gurasa a hannunsa. Me take sa ta nuna annabi, ma'ana ta yaye shi yan sagama kenan. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, babu yadda ya iya, sai ce aje a jefe ta. Malamai suka ce inda wannan baiwar Allah Al-Ghamidiyya ta koma gefe, ta gudu, ta cika wandanta da iska, ta je ta yi istighfari tsakaninta da Allah, shikenan. Ina fata an fahimta. annabi irada aminci tsara sabata a gare shi ba zai sa aka mota ba kamar yadda ya faru ga Ma'iz shi ma lokacin da aka fara jifan sa da yaji zafin jifa ai gudu yayi sabai suka ƙure masa gudu suka kashe shi annabi irada aminci tsara sabata a gare shi ya ce lokacin da yaji zafin jifa da zai gudu mai saba ko bashi ba kuka sani ko dawa zai janya maganar sa ai da sai ku kyale shi ku duba rajinci ba addini ne da yake son zubar da jini ba addini ne da yake son kare jini ta kowace irin hanya mutum yayi laifin da ya kamata a ci an masa abin da za a yi masa amma ku duba yadda annabi yake ta bashi hanya kofa kala kala ya samu ya zame sallallahu alaihi wasallam haka addinin musulunci yake ba a so ka fiya kokarin lalle sai ka afkar da mutum a cikin laifi lalle wani fasiki ne lalle wani kaza ne lalle wani a'a wannan ba naka bane idan mutum ya laifi kokari ake ai masa nasiha a sama masa mafita abinda ake kokarin yi kenan wanda ya je yayi laifin da yazo ya samu annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ya je ya samu wata mace ya rungume ta haka a cikin duhu ne haka irin kamar kace cikin duhuwa ka san a kauye idan an yi shuka ta fara girma ai wannan wajen kuma zai iya faruwa ko to kamar haka ne mace ta zo wutuwa je ya kama ta ya rungume ta bayan ya gama kuma tsoron Allah ya zo masa ya zo zan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi nayi abu kaza nayi mata komai da komai amma ban sadu da ita ba annabi ya kawar da kai rabu da shi ya tashi ya koma gefe ransa bai masa dadi ba yana gani kamar annabi ya kyale shi can sai annabi ya ce ina wanda ya zo da magana iri kaza ya zo Allah ya saukar da aya akan sa aka sau annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta masa aya annabi ya karanta masa aya aqimi salati طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات أقيم الصلاة طرفي النهار التي إن الحسنات حقيقة أيكم كجاوة ويذهبن السيئات سنة في يد ممونا إذن كي معنى إذن كي ليفي بعد يدي بني نافر أو كانت بين الشيء بعد يدي بني كي ليفي كجكرن أبا ومتاني لاباري كتشي أي akramaka Allah nayi laifi idi kaza a shi kansa akramaka Allah bai dace ka ga masa idan wata fatawa kake nema ka ce wani ne yayi wani laifi idi kaza da Allah menene hukuncin sa shikenan umma ko ka sani zakai ta tuba tsakaninka ga Allah subhanahu wataala Allah zai gafarta maka babban abin da Allah subhanahu wataala yake bukata daga gare ka yarda da gaske kake Allah zai gafarta maka ba sai kaje kana ta bada labari ba Allah baya sallahi billahul jahara bisu ibn alqaul Allah baya san bayyana abin da yake mara kyau ba a so ba a bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to wannan mata lokacin da aka jefe ta tarasu to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wannan magana ya ce laqad tabat tawbatan law tabaha sahibu maktin لغفر له او لقبلت منه annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace laqad tabat wannan matar tayi tuban da taubatan tuban da lauta baha sahibu maksim inda ace mai karbar haraji ne yaje wannan tuba lagufira lahu duk girman zanubin mai karbar haraji da an gafarta masa wato kun bai mutu abun ko inda a ce mai karbar haraji ne wannan tuban da Allah madaukakin sarki ya karba masa sabi wani sabi ya faɗi magana mara kyau akan ta annabi ya ce tayi tuban da za a raba mutum 70 daga mutanen Madina la wasi'atuhum da ta wadatar da su da wannan tuban ta wadatar da su ita kadai tayi tuba to irin wannan tuban annabi ya ce koda mai karbar haraji ne irin wannan tubar da an gafarta masa ka san karbar haraji ba karamin laifi bane Allah ya kiyaye to wannan na ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke wannan hadisi ne da yake ingantacce ba shi da wata matsala a kansa da malamai suke hujja da shi wajen matsalar karbar haraji yana da matsala sosai a wakilta kai zaka je ka ringa karbo harajin da yake bai halatta a karba ba idan haraji ne da shari'a ta bada dama a karba shikenan ba matsala amma harajin da bai halatta a karba ba ka je ka ringa bin mutane shago lungu titi kana karban mutane an mutum ma yake akwai wani tax force da za a kafa masa a yanka masa abin da akai shi kotu wallahi zalunci ne kai dinnan ka shiga cikin wannan kashi mutum ya shiga cikin wannan Allah ya kiyaye. Wal makasu man fihi shubuhum min qati at-tariqi wa huwa min al-lusus. Bala yace mai karbar haraji kuwa daga cikin abin da ke tattare da shi na sharri yana kamanceceniya da mai tara hanya. An karban fashi kenan. Shine kado tariq dama. Qati at-tariq dan fashi kenan mai tara hanya. Mala yace mai karbar haraji shi ma yana kamanceje wa huwa min al-lusus yana cikin barayi. Allah yayi na fada mala ne ya fada. Kaga yace wa huwa shi mai karbar haraji min al-lusus yana daga cikin barayi ko haka ya fada yawa. Wajabil maksi mala yace mai tattara haraji shine jabi mai zuwa ya tattaro wa katibuhu da mai rubutawar mai bada receipt kenan ko yawa wa shahiduhu da wanda yake bada sheda wa akhiduhu da wanda yake karba din min jindin daga dan sanda wanda ka san wani lokaci da yan sanda yawa to daga dan sanda wa shaykhin ko wani shehi wanda ake amfani da shi wajen karbar harajin wa sahibi riwayatin da wanda yake ma'abocin ruwayar bada labari akan karbar shi harajin wanda su suke sanarwa akan karbar harajin ko abin da ya kama da haka shuraka fil wuziri mala yace dukkanin waɗannan duk sun yi tarayya a cikin laifi akiluna lis-suhti wal haram suna ɗaya daga cikin masu cin haramun duk waɗannan sun yi tarayya a ciki da mai karba da mai tattarawa da mai rubutawa da mai bada sheda da mai duka duk wanda ya taimaka a ciki shi ma ya shiga cikin mai masu cin haram. Mala yace wa sah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya inganta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace la yadkhul jannata lahmun nabata min as-suhti ba zai shiga aljanna ba tsokar da ta tsuro ta fito daga zalunci duk abinda mutum ya sa a bakinsa ya ci da dukiyar zalunci naman sa ya tofo sakamakon wannan abin da ya ci na zaluncin to wannan naman da ya tofo ba zai shiga aljanna ba. An fahimta yan uwa? Mala yace annaru aulabihi irin wannan tsokar wuta ta fi cancanta da shi. Wannan hadisi Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Shu'abul Iman. Mala Albani ya inganta lafazinsa. Lafazin da yake cewa la yadkhul jannata jasadun taghadha bi harami dukkanin jikin da yayi guziri ya ginu daga haramun annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba. Wannan hadisi ingantacce ne insha Allah ta'ala. Sai mala ya ce was-suhtu abinda ake nufi da as-suhtu shine kullu haramin dukkanin wani haram qabihin da yake mummuna qabihi dhikri da yake mai mummunan ambatansa yana da muni yalzamu minhu al-ar wanda yake lazimtawa ma'abocinsa jin kunya da nauyin mutane shi ake cewa me shi ake cewa as-suhtu. Mala yace wa dhakarahu al-wahidi rahimahullahu fi tafsir qawlillahi ta'ala Imam al-Wahidi ya ambata a cikin tafsirin fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tafsirin na asbabun nuzul yace qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib Allah madaukakin sarki yace qul la ka ce musu ya rasulullah la yastawi al-khabith ay al-khabith datti dauda najasa haramun duk sun shiga kashin al-khabith haramun ana kiransa al-khabith datti ko kazanta ko najasa ko laifi duk ana kiransa al-khabith. Allah ya ce to ba za su taba daidaita ba wat-tayyib da abin da yake daddada tsabtatacce na halal ba za su taba daidai da me ba abin da yake na haram. Sai ya ce wa an jabirin anna rajulan qala an karbo daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah kara masa yarda yace hakika wani mutum yace ya rasulullah ya manzon Allah innal khamra kanat tijarati yace hakika giya ita ce kasuwancin sa da ita yake samun kuɗi wa inni jama'atu min bai'iha mala yace na tattara dukiya mai yawa ta sanadiyar sai da giya fa hal yanfa'uni zalikal mal shin wannan dukiyar za su amfanar da ni idan ne wani aikin alkhari da su fihi bi ta'ati Allah ta'ala ne wani aiki na da'a ga Allah madaukakin sarki wannan dukiyar da na tattara ko ya tattara da giya za ta amfanar da shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace in anfaqtahu fi hajj idan ka ciyar da wannan dukiyar wajen yin aikin haji ka sai ticket ka biya kuɗin jirgi ka je kai aikin haji da wannan kuɗin aw jihadin ko kuma kai jihadi dan yada kalmar Allah madaukakin sarki ka dauki dukiya a sai aw sadaqatin ko sadaka ka dauka ka bayar lam ya'dil an inda Allah janaha ba'ubati yace to wannan abin da ka bayar ba zai daidai a wajen Allah madaukakin sarki ba da fuffukin sauro ba zai daidai a wajen Allah madaukakin sarki ba da fuffukin sauro kaga me ke nuna wa kenan ba ruwan Allah da shi inna Allah la yaqbalu illa at-tayyib Allah madaukakin sarki baya karba sai abin da yake mai tsarki fa anzalallahu ta'ala tasdiqan liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar domin gaskata wannan fadi na annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi wallahi yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kafaratu al-khabith lalle ba za ka taba hada halal da haram ba ko da yawan haramin din nan ku ya burge ka qala ata wal hasan malan ata ibn abi rabah da malan hasan ibn al hasan al basri allah ya musu rahama suka ce abinda ake nufi da al khabith wa tayyib a wannan ayar shine al halal wal haram at tayyib al halal al khabith al haram fa nas'alu allah al afwa wal afiya bale ce muna roƙon Allah madaukakin sarki afuwa da kuma lafiya wannan asar da aka rawaito da malam wahidi ya kawo shi a cikin asbabun nuzul nasa bai inganta ba amma dai ma'anar sa ma'ana ce mai kyau ƴan uwa ka'ida ce sananniya dukkanin wanda ya ciyar da dukiyarsa da dukiya ta haramun Allah madaukakin sarki baya karba saboda ka'idar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kaga shi wannan hadisi ne ingantacce ko lalle Allah madaukakin sarki baya karba sai abin da yake mai tsarki shi mai tsarki ne ko baya karba sai abin da yake mai tsarki ne malamai suka ce abin da ake nufi da at-tayyib anan shine al-halal Allah baya karbar abin da yake na ciyarwa sai abin da yake na halal sai abin da yake na wanda Allah madaukakin sarki ya halatta maka ka ci ko kai amfani da shi amma duk abin da yake na haramun ne mutum ya dauki dukiyarsa ya ciyar ya gina masallaci ya biya mutane aikin haji ya yi wani aikin alkhairi ba ruwan Allah madaukakin sarki da ita la yaqbalu illa tayyiban Allah madaukakin sarki baya karba sai abin da yake mai tsarki to nan shine inda ya kamata a ce mun dakata insha Allah ta'ala zamu kuma dakata nan din sai sacin kuma za a yi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله